et à tout le monde, à tout le peuple malien, surtout que...
This is the voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya. Har yanzu dai Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Sarfil Hashim Gumel da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na daren yau Alhamis 26 ga watan Disambar 2024. A cikin shirin namu din za ku ji cewa gwamnatin Najeriya ta musanta zarge-zargen da shugaban mulkin sojan Nijar ya yi na cewa ana yi wa gwamnatinsa zagon ƙasa tare da haɗin kan Faransa. Kamar kowane daren ranar Alhamis, yau ma muna tafa da shirin yanayi da muhalli wanda Aisha Ma'azu ke gabatarwa. Kamar yadda muka yi alkawari, yau za ku kira wayarmu ne ku bayyana ra'ayoyinku. Shin ta yaya kuke ganin za a magance kuskuren da sojoji suke yi wajen kai wa fararen hula hari maimakon 'yan ta'adda? Lambar wayar da za a kira ita ce alamar tarawa 1-202-980-6850. Amma kafin nan, ga Sarfil Hashim Gumel da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan ayyana lafiya. Ga labaran duniya. Wani sabon harin da Isra'ila ta kai a Yemen yau Alhamis ya auna babban birnin Sana'a da ke hannun 'yan tawayen Houthi da tashoshi da dama, yayin da babban daraktan hukumar lafiya ta duniya ya ce harin bam ɗin ya afku a kusa da shi a lokacin da yake shirin shiga jirgi a Sana'a, a daidai lokacin da wani ma'aikacin jirgi ya samu rauni. Tedros Adhanom Ghebreyesus ya ce husumiyar kula da zirga-zirgar jiragen samar ɗakin jira na fasinjoji su tashi 'yan mitoci kaɗan ne daga inda suke, kuma titin tashi da saukar jirage ya lalace, in ji shi a saƙon da ya kafe ta dandalin sada zumunta na X. Ya ƙara da cewa shi da takwarorinsa na Majalisar Ɗinkin Duniya suna cikin ƙoshin lafiya, za su jira a gyara ɓarnar da aka yi a filin jirgin kafin su tashi, in ji shi ba tare da ambaton inda aka kai harin ba. Yayin da duniya ke shirye-shiryen dawowar zaɓen shugaban Amurka Donald Trump fadar White House, Taiwan ta tsinci kanta tsakanin Washington da Beijing, yayin da take fama da rashin tabbas game da ra'ayin dangantakar Amurka da Taiwan da kuma ƙaruwar matsin lamba na soji daga ƙasar China. Tunda dai Trump ya zaɓi 'yan siyasa da dama da suka fifice a kan China a matsayin waɗanda zai naɗa a majalisar ministocinsa, ciki har da Marco Rubio da Mike Wolf. Amma masu sharhi sun ce kalaman da zaɓen shugaba ya yi game da Taiwan a yaƙin neman zaɓe da kuma hirar da aka yi da shi a baya-bayan nan ba su bayar da ƙarin haske sosai ba game da yadda zai iya tafiyar da ƙasar mafi ƙanƙantar dangantaka da Washington. Yayin wata hira da Bloomberg Business Week a watan Yuli, Trump ya ce kamata ya yi Taiwan ta biya Amurka kuɗin tsaro tare da kwatanta kuɗaɗen da sojin Amurka kashewa kan Taiwan da manufar inshora. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Duk da rarrabuwar kawuna da aka daɗe ana yi, shugabannin siyasan Kurdawa da manazarta sun ce ƙungiyoyin Kurdawa na Siriya na neman wata tawaga ta bai ɗaya da za ta wakilci muradunsu a Damascus a tattaunawa da sabbin hukumomin Siriya. Tun daga shekarar 2012, yankin Kurdawa na arewa maso gabashin Siriya yana ƙarƙashin ikon dakarun da ke alaƙa da Syrian Democratic Force ko kuma SDF, babbar abokiyar Amurka a yaƙin da ake da ƙungiyar ta'addanci ta ISIS. Yankin da yana ƙarƙashin jam'iyyar Democratic Union Party ko PYD, wadda wani ɓangare ne na dakarun SDF. A nata ɓangaren, Turkiyya na kallon dukkan waɗannan ƙungiyoyi a matsayin ƙarin wariyar jam'iyyar Kurdistan Party Workers ko PKK, wadda Turkiyya da Amurka Tarayyar Turai suka ayyana a matsayin ƙungiyar ta'addanci. Turkiyya, wacce ke zama babbar mai faɗa aji a Siriya bayan Assad, ta yi alƙawarin kawar da waɗannan ƙungiyoyin Kurdawan idan suka ƙi wance ɗamara. Daga ƙarshe, ƙungiyar 'yan ta'adda ta Al-Shabab ta ce an kashe ɗaya daga cikin manyan kwamandojinta, Muhammad Mire, a wani hari da jiragen yaƙi mara matuƙi suka kai kusa da Kunyo Baro a yankin Lower Shabel na Somalia. Al-Shabab dai bata bayyana lokacin da aka yi harin ba, amma ta dora alhakin kisan kan Amurka. Rundunar sojan Amurka a Afirka bata amsa bukatar murya Amurka ba kan harin da aka rawaito. A cikin wata sanarwa, ma'aikatar watsa labarai ta Somalia ta ce an shirya sosai kuma an gudanar da aikin tare da haɗin gwiwar abokan hulɗa na duniya. Amincewa da wani bangare na biyu ya shiga wa cikin aikin. Ya ce gwamnatin Somalia da abokan hulɗa sun dade suna farautar mire. Gwamnan jihar Lower Shabelle Muhammad Ibrahim Bare ya shaida sashen kahon Afirka na muryar Amurka cewa an kai harin ne kwanaki biyu da suka gabata.
Sarfilu Hashim Gumal kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babur rahotanni. Gwamnatin Najeriya ta mayar da martani da kakkausar lafazi akan zarge-zargen da shugaban mulkin sojan Nijar Abdulrahman Chani ya yi wa shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu da gwamnatin kasar cewar tana yi wa Nijar zagon kasa da haɗin kai da Faransa. A hirarsa da wakilin Umar Faruk Musa, ministan harkokin wajen Najeriya Yusuf Metama Tugar ya musanta zarge-zargen da shugaban mulkin sojan Nijar ya yi.
To mu tamkar mun dauki Niger ɗan uwa, saboda haka kaga duk mun yi shiru ba ma san yin cacen baki da Niger ko kuma shugabannin gwamnatin ta. Amma abin ne ya kai ya kawo tunda mafi gazato ba a tsammanin shugaban kasa da kansa zai fito ya yi zargin da ba za a iya gaskata shi ba. Kuma har ila yau muna kokarin yadda za mu kiyaye mutuncinmu da martaban kasashen biyu da kuma mu abin da muke hange nesa, saboda wannan mu mun san dan tuntube ne a tarihin Najeriya da Nijar da ake samu. Kuma mu mun yi imani da cewa mutanen Nijar da mutanen Najeriya za su ci gaba da harka da junansu. Dan uwa ne, Allah ne ya haɗa mu, muke zama a wuri ɗaya. Saboda haka shi yasa ba ma san mu yi abin da zai jawo rauni wa wannan zamantakewa da ke tsakaninmu.
Amma dai na ga gwamnatin Najeriya ta fito fili ta musanta zarge-zargen cewa ba ta taɓa haɗa baki a yi zagon ƙasa ga wata ƙasa ba bananta na Nijar. Magana ta ba da sansani 'yan Faransa ko wata ƙasa ta zo ta jibge makamai ko sojojinta, shi ma duk babu wannan maganganun. Da haka akwai wani mataki da gwamnatin Najeriya za ta ɗauka a diplomasiya domin a jawo hankalin shugaban Nijar ya fahimci cewa duk waɗannan abubuwa da yake faɗa na cewa an kai hare-hare a bututun mai ko an sanya shugaban Najeriya ya ba da wata dama a karya Nijar da makwabtanta duk ba gaskiya bane.
Ai wato wannan maganan ma da aka fitar dan kawai kar a ce ba a fito an karyata abun bane, amma duk wanda ya mallaki hankalin sa ya san cewa wannan maganganun ba gaskiya bane. Ai Najeriya wata taba bawa wata kasa izinin ta zo ta barkin soja a cikin kasar mu ba a cikin yankin mu ba, saboda ba ma bukata. In ka duba tarihin Najeriya da irin gwagwarmayar da muka yi a baya da yakin basasa ma da aka yi a Najeriya, wanda Faransa ce a lokacin a gargashin De Gaulle ta fito take kokarin yanda za a yi a taimakawa ƴan tawaye. Sannan aka zo kuma daga baya mu ne kan gaba wurin taimakawa kasashen Afirka da za su kwato ƴancin kansu daga wurin Turawa. Mu ne muke kan gaba wurin kafa ECOWAS ba don wani abu, don a kwato ƴancin sauran kasashe na Afirka, musamman ma wanda Faransa ta yi wa mulkin mallaka irin su Niger din. Saboda haka ba ɗabi'unmu bane ba mu da sha'awar mu mallaki ƙasar da ba tamu ba. Muka manta ba, akwai kwanakin baya lokacin da an sa takunkumi muka yi kokari ECOWAS ta cire takunkuman. Ana cire takunkuman kaga mutane za su ga cewa to lalle muna neman sulhu tunda kaga abin da aka yi. To nan take sai kuma aka shiga wannan zarge-zargen a ce an yi kaza, a ce Faransa kaza, a ce mu ba yaran Faransa bane, ba baran Faransa bane, ba kuma za mu taba zama yaran Faransa ba. Don haka wannan zance-zance ne kawai, kuma abin takaici ne a ce shugaba ya zo yana irin wannan zargi wanda bai dace ba. Mu kuma har ila yau al'ummar Nijar muna kaunar su, ƴan uwanmu ne, muna neman zaman lafiya da su. Za kuma mu ci gaba da yi.
Ministan hulɗa da kasashen waje na Najeriya kenan ambassador Yusuf Tuga a tattaunawa da ne da shi Abuja. Yanzu dai ta bayyana bisa ga bayanan da kusoshin gwamnatin Najeriya ke yi cewar babu alamar gwamnatin Najeriya ko shugaba Bola Ahmed Tinubu za su ci gaba da ɗaukar wani mataki a kan jamhuriyar Nijar domin a shirye suke a dawo da mu'amala mai kyau tsakanin kasashen biyu. Umar Faruk Musa, murar Amurka a Abuja, Najeriya.
To madalla a gaida Umar Faruk Musa da wannan rahoton. To a gefe guda kuma yau za ku kira wayarmu ne ku bayyana ra'ayoyinku. Shin ta yaya kuke ganin za a magance kuskuren da sojoji suke yi wajen kaiwa fararen hula hari maimakon ƴan ta'adda? Kafin nan ga shirinmu na gaba.
Mai sauraro, assalamu alaikum. Barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashin Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. Yayin da ake kirga ƴan kwanaki kan ayi ban kwana da wannan shekarar ta 2024, yau shirin yanayi da muhalli zai yi daurayar karshe a jerin shirye-shiryen da muka gabatar don yin waiwaye akan wasu mawudu'an da shirin yayi nazari akan su a wannan shekarar. Cikin wannan shekarar mai ban kwana, ranar 2 ga watan Mayun 2024 ne shirin yanayi da muhalli ya tabo wasu batutuwa cikin hada bayani akan tsarin carbon financing. Shugaban hukumar da ke kula da muhalli ta jihar Bauchi, Dr. Ibrahim Kabir, ya yi dauraya ne akan tsarin carbon financing.
Ko dai ya zama bayan an yi amfani da carbon finance wajen zuke adadin abin da aka riga aka watsa na carbon a cikin muhalli, ko kuma a yi amfani da shi carbon finance din a yi financing, wato a biya wani aiki da zai iya ragewa. Misali, yanzu za ka samu cewa akwai project, misali kamar makamashi da yake aiki da hasken rana, misali solar. In aka yi amfani da shi, kwarai da gaske, tun da mun yi bayani a baya cewa akwai wani adadi na carbon da yake zuwa daga hanya da aka sani ta gargajiya da ake samar da makamashi na wutar lantarki, to wannan shi na solar din aka yi amfani da kuɗi na carbon finance aka yi shi, to zai rage adadin kididdigar da muka bayar a wurare daban-daban cewa wutar lantarki ko samar da wutar lantarki yana bayarwa a cikin muhalli na iskar gas. So a takaice dai hanya biyu ne shi ake amfani da shi abin da ake cewa carbon finance, shine a yi amfani da shi wani kuɗi na musamman wanda ya fito daga kamfanoni ko kasashe da su ne suke gurbata muhallin nan, sai a yi amfani da shi a samar da wurin da abin da suka gurbata din ko iskar da suka fitar zai je ya shiga, shine maganar tsirrai da dashe-dashe. Ko kuma a yi amfani da kudin su wajen tallafawa tsare-tsare irin waɗanda suke rage watsuwar wannan iskar gas.
A ranar 12 ga watan Satumba kuma, shirin yanayi ya yi nazari akan illar da ke tattare da feshin maganin da ake yi don shawo kan matsalar tsuntsaye jambaki. Masanin tattalin arziki mazaunin Abujan Najeriya Arabiu Tukur Hassan ya ci gaba da bayani ne akan irin tasirin da ambaliyar za ta yi akan tattalin arzikin kasashen nahiyar ta Afirka.
Kamar kamfanin fulawa sai an yi alkama za a samu, kamfanin shinkafa sai an shuka shinkafa zai yi aiki, kamfanin da ke saida shinkafa a kantuna, a shaguna, a kasuwanni, duk wani mai sana'a da ke waɗannan sana'o'i shi ma sai noma da kiwo da samar da abinci sun samu. Sannan kowa zai iya samun shi ma ya aikata ya amfana, sannan ƙasa ta numfasa da ci gaba da tattalin arzikin ƙasa ya rinka motsawa ta yadda al'ummar ƙasa za su amfana shi. Wannan ambaliya da aka samu a wannan shashi na Najeriya abu ne da mutukar yana da mutukar muhimmanci da zai iya samar da tasiri kala-kala da daidai gonakin da ruwa ya wanke su da hasarar da za a yi ba kankani ba. Domin ana maganar daga cikin matsaloli da dama muke fama akwai tashi-tashin hankula da ya hana mutane noma. Bangarorin kuma da aka dan samu da ke dan zaman lafiya ake noman ga ambaliyar ruwa ya wanzu ya kuma zo gonaki da yawa da aka shuke-shuke aka saka kuɗi aka abin nan ana gabar kan yin hasara abubuwan da aka samu. Saboda haka wannan abu zai iya wanzar da ƙarancin kayan abinci a nan Najeriya a arewa da kuma matsalar da ƙarancin kayan abinci ke iya wanzarwa a kasuwanni shine na tsadar kayan abinci wanda a tarihin Najeriya ba mu taɓa fuskantar tsadar kayan abinci ba irin wanda muka fuskanta bayan zuwa wannan gwamnatin baya da kuma wannan zuwa wannan gwamnatin ta
Dr. Murtala Gada bai sallama da mu ba sai da yayi tsokaci akan ibtila'in da ta auku a birnin Maiduguri wanda ya raba dubban mutane da muhallansu sannan hukumomi suka sanar da mutuwar mutum 30.
Al'amari na Maiduguri gaskiya akwai ban tausayi idan aka kalli abin da ya faru. Kamar yadda na samu labari kuma muka gani a mafi yawa bidiyon da ke yawo a kafafen sada zumunta akwai wani dam nasu a Laudan wanda shi yake samar da ruwan sha garin Maiduguri ina ganin da kewaye.
Shirin yanayi da muhalli na 27 ga watan Yuni shekarar 2024 ya yi nazari akan matsanancin zafi da ya sanadiyar mutuwar mahajjata sama da 1,000 a ƙasar Saudiya. Yau shirin yanayi da muhalli zai nazari ne akan matsanancin zafin da ya gigita mahajjata a ƙasar Saudiya a cikin makon da ya gabata. Wanda bayanan ma'aikatar lafiyar ƙasar ta Saudiya ta ce akalla mutum 1,300 ne suka riga mu gidan gaskiya sakamakon yanayin matsanancin zafin. Abokiyar aiki Hawwa Umar wacce ita ma ta amsa kira a bana ta hada mana rahoto akan wannan lamarin wanda za ku ji wani gutsirinsa.
Hakika zafin kan sa mutane su rasa ruwa a jikinsu da hakan kan kai ga illar zafin ya haifar musu babbar illar hawan jini. Ko ma su yanki jiki su fadi. Babban likitan alhazan Najeriya Dr. Abubakar Adamu Ismail ya tabbatar da mutuwar hajiyar Najeriya daya a sanadiyar zafin.
Wacce mutanenmu suka yi ganganci aka kaita wannan fili. So wannan shine ganganci ne na kin karawa ka kai kanka cikin halaka. Malamai sun yi bayani wannan. Saboda haka don Allah har yanzu ba a fita daga makan ba. Kuma wannan zafin shine ko a Mina ne ko a Makka ne ko a Haram ne duka ko ina ne yana nan so a kiyaye don Allah rigakafi yafi magani.
Akan wannan batu ne a wancan lokacin na tantabi Professor Adamu Idris Tanko masanin ilimin kimiyyar ƙasa da al'amuran sauyin yanayi kuma shugaban jami'ar Baba Ahmad dake birnin Kanan Dabo a Najeriya wanda ya ce dumamar yanayi ne babban dalilin wannan matsanancin zafin da aka fuskanta a Saudi Arabia. Kamar yadda ake fama da shi a wasu sassan duniyar ba cunkoson mutane ba.
Wannan matsanancin zafi da ake samu ake fuskanta a Saudi gaskiya ba wai yau aka fare shi ba sai dai kamar yadda muke faɗi kusan duka kowane yanki na duniya cikin 'yan shekarun bayan nan abin ya ta'azzara ya fi ƙarfin yadda aka saba samu cikin 'yan shekarun nan kusan wannan yanki gaba ɗaya wanda za mu iya kira Middle East yanayin zafinsu ya yi sama. A bana Allah ya sa an yi aikin haji a wannan wata na watan shida wanda daman lokaci ne da ana samun tsananin zafin rana musamman wannan yanayi shine wanda rana ke zuwa kamar saka daga 12 rana muka mamuna yanki namu na misali Najeriya ina bada misali Najeriya 12 zaka ga rana ta raba to haka su ma duk yankuna na Middle East kusan irin wannan yanayi muke fuskanta to musamman kuma abin da ya kara ta'azzara shi shine Saudiya na cikin kamar hamada desert ne.
Kuma yayi farko zai karshe kuma da haka zamu nadi tabarmar shirin yanayi da muhalli na wannan shekarar Muna miƙa godiya da jimirin sauraron shirin a wannan shekarar. Muna kuma fatan za a ci gaba da kasancewa da shirin a baki wato shekarar 2025. A madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar shirin 2024 da lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da ku masu sauraro. Aisha Ma'azu ce take cewa mu haɗu a sabon shekara ta 2025.
To a gaida Maman Aliyu, yanzu kuma lokaci yayi da za ku kira wayar mu ku bayyana ra'ayoyinku. Yanzu mun sami kira daga jihar Nasarawa.
Alhamdulillahi, Bashir Kela ne daga nan lafiyan Barewari.
To muna jin ka Kela.
A gidanin gaskiya kuskure a yi sau daya shi ne kuskure, amma kuskuren ya wuce sau daya to ya zama ganganci. Abin nan an yi ba daya ba, an yi a Maiduguri, an yi a Kaduna na baya bayan na Kaduna, ba wani mataki na aka dauka. Inda za a ta duwan da ya yi wannan abu an bincika an samu da su aikata waɗanda kashe mutane ba gaira ba dalili. Ga inda ya kamata da a yi a sami yanta da a yi musu, amma ina yanta da ba su ba mutane ba. Wannan yanzu jama'a zaro sun rusu mutane ba, ya kamata kana ɗauka mataki a gaskiya domin a gude ma wannan al'amari. Allah kuma ya kawo sauƙin wannan al'amari a tashi lafiya.
To mun gode Bashir Kila daga jihar Nasarawa. Yanzu mun samu kira daga jihar Bauchi, waye akan layi?
Jihar Bauchi, Ibrahim Barazin ce na Abubakar, mun kuma zama a jihar Bauchi Najeriya.
To Ibrahim muna jin ka.
Yawa kam ya ce magana ne yake kasance babu radio.
Eh muna tambaya ne akan yaya kuke ganin za a magance kuskuren da sojoji suke yi wajen kaiwa fararen hula hari maimakon yan ta'adda.
Ya kamata gaskiya abin duk ya tafi da daga gwamnati ne yayi. Ya kamata gaskiya a shugabannin kasa su da kuma tarihin abu.
To Ibrahim kamar layin ka na da dan tangarda, kana jin mu? To ina ganin marasa layin Ibrahim. Yanzu bari mu je jihar Kwara, waye akan layi?
Assalamu alaikum warahmatullahi, kuna tare da Bello Garba.
Wa alaikum salam.
Jihar Kwara.
To Bello muna jin ka.
Daga nan jihar Kwara, Bello Garba.
To muna jin ka Bello Garba.
To ni ke dangane da irin wannan harare da ake mamaki a kai ma yan ta'adda, sai a kai ma rahulla. Gaskiya muna ganin wannan sakaci ne na gwamnati da kuma su kansu shugabanni. Wanda akwai na'urori wanda yanzu za a tantance ɗan ta'adda da kuma a wuraren hula, ya kamata a yi unguwanni da waɗannan na'urori da kuma hanyoyin da ya kamata a bi na ganin cewa an tantance ɗan ta'adda da kuma al'umma. Ya kamata ba ana cewa ana tun an taɓa yin haka can kusan sau uku a Najeriya, ba wai yau ɗaya ba, yanzu ɗaya ne aka taɓa kai wannan akan sai a tsoro cewa kuskure. Gaskiya ya kamata a ɗauki wani sabon nazari na ganin cewa an daina irin waɗannan abubuwa.
To mun gode Bello Garba daga jihar Kwara. Yanzu mun sami kira daga jihar Sokoto, waye akan layi?
Assalamu alaikum warahmatullahi.
Assalamu alaikum salam. Da wa muke magana?
Sunana Abdulrashid Shola Musa Garba.
To Abdulrashid muna jin ka.
Da farko ina jajin ta al'ummar kuma san wannan ita layi ina ji ku da rahama. Baya ga haka akwai buƙatar ɗaukar matakin ba sani ba sabo da duk wani kamma da laifin aikata wannan abu. In kuskure ya kuma yin da gaske in an ka ce an yi kuskure ba sai ba samu dole an kamfa da lai to da haka zai yi.
To ina ganin kamar layin shi ma Abdulrashid akwai dan tangarda. Yanzu mun samu kira daga jihar daga jamhuriyar Niger, waye akan layi?
Assalamu alaikum murya Amerika, mai magana Umma Malam Ali shugaban kula murya Arewa a dogon tsakiyar jamhuriyar Niger.
To Umma Malam Ali,
wannan ra'ayin nasa ga wannan kuskure da jami'an tsaro ga samu din suna yaki da yan ta'adda, ya kamata lalle su doke matakin ne, su doke kuma abin hangen nesa. Ina kun bincika mutanen ku gani yan ta'adda na in ba yan ta'adda na ba bai dace ba. Na gode muryar Amerika dan sabili da akwai kuskure na soje sai su san ba horar hula na kuma ta kai musu hali bai dace ba. Na gode muryar Amerika Umma Malam Ali daga dogon da cikin yawon Nijar.
To mun gode mu ma. Yanzu mun sami kira daga jihar Nasarawa, waye akan layi?
Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum salam, da wa muke magana?
Kana tare da babawo mai agogo ne na cikin garin Gitata. Kai wannan al'amari ina billahi wa ina ilahi raji'un. Tunda wannan al'amari dai an dade ana yin irin waɗannan abubuwa. To amma ka ga kamar wasu kasashe haka za ka ji suna dan kokarin biyan diya. Amma mu ba mu taba ji Najeriya an yi wannan ba. Kowane lokaci a arewacin Najeriya sai ka ji an ce sojoji sun kashe kaga baya mana daɗi. ya kamata in sun ji labarin ta'addan ɗan ta'adda sai su je ta ƙasa a gane ainihin su wane ne suka aikata wannan abu sai a kai musu hari. To kaga ana kashe waɗanda ba su hawa ba su soka ba kaga abun babu da Allah ya samu da mafita.
To amin, mun gode Babawo mai agogo daga jihar Nasarawa. Yanzu mun sami kira daga jihar Kwara, waye a kan layi?
Bahari Sarki daga nan jihar Kwara.
To Bahari Sarki, muna jin ka, menene ra'ayinka?
To gaskiya abin da ra'ayina wannan abubuwan da ake arewacin Najeriya abun nan ya yi yawa. Muna so gaskiya shugabanni su tashi tsaye domin a samu a magance wannan ta'addanci da ake mana arewanci. Ana kashe muna bayan Allah.
Baka ganin kuskure ne sojojin suke cewa sun yi? To Bahari kana jin mu? To ina ga mun rasa layin Bahari. Yanzu mun sami kira daga jihar Niger, waye a kan layi?
Muhammad Ahil Baballa kana magana da injiniya mai gero makeri kun dagora jihar Niger.
To injiniya, muna jin ka, injiniya mai gero.
To tsakani da Allah, Muhammad Ahil Baballa, wanga kuskurin ya yawa. An yi Kaduna wurin ƴan Maulidi, yanzu Sokoto gashi an ƙara yi. In ce ya za a yi, kullum a ce wanga kuskure na faruwa. Gaskiya bai ba, ya dace gwamnatin tarayya tun waɗanda suka rasa rayukan su, ya dace ko da miliyan biyar biyar a bar iyalan su ta anka haka. To ya nuna gwamnati ta damu, amma abin a ce jami'an tsaro kullum su zo kai mahari ya ta'adda su zo su haɗa farko, gaskiya bai ba. Ta haka gwamnati ya dace ta san matakin da za ta ɗauka, sannan a samu ko da lalace a bada miliyan biyar biyar ga waɗannan iyalan da suka rasa rayukan su. Ya an kai haka ku su ne an nuna gwamnati ta damu, amma gaskiya in ba a yi gyara akan haka akwai matsala tsakanin Hazu Baballe. Injiniya mai gero.
To mun gode injiniya mai gero daga jihar Niger. Yanzu mun sami kira daga jihar Kaduna, waye a kan layi?
Daga jihar Sokoto.
Oh, Sokoto. To okay, to muna jin ka, menene ra'ayinka?
Abdulkadir Sarki Hore.
To muna jin ka Abdulkadir.
To alhamdulillah, tabbas wannan abin Allah sai ne, kuma muna hali da muna jinjina ma waɗanda abin ya safa Allah ke gafarta ma su suka rasu da suka jira wani Allah ya ke lafiya. To fadar ka ga irin wannan muna ji sahi idan kalli soho ya faru a Borno da Nasarawa da na Kaduna da irin ka ga rashin hukunta a yi bincike a yi hukunci. Lalle wannan yana cikin abin da gaskiya ya kamata a ce yanzu idan aka sa kwamiti da aka bincika kuma aka tabbatar da an yi kuri, to a tabbatar da an hukunta waɗanda sun kai, don rashin yin wannan shi ne ke kawo abin. To haka abin da muke fata yanzu nan gaba Allah dai shi ƙara kiyaye kai ya koma afuwa, amma kandan a koma wannan abin ya kamata a ce an sa bincike sosai kandan a kai wannan hari. To wannan dai shi ne abin da zan ci da fata a kai su lafiya.
To masu sauraro, mun gode da jin ra'ayoyinku, da fatan za ku ci gaba da kasancewa tare da mu. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma wannan karan a taƙaice.
To a taƙaice, wani sabon harin da Isra'ila ta kai a Yemen yau Alhamis ya auna babban birnin Sana'a da ke hannun 'yan tawayen Houthi da tashoshi da dama. Yayin da babban daraktan hukumar lafiya ta duniya ya ce harin bom ɗin ya auku a kusa da inda yake lokacin da yake shirin hawa jirgi a Sana'a, da dai lokacin da wani ma'aikacin jirgin ya samu rauni. Tedros Adhanom Ghebreyesus ya ce husumiyar kula da zirga-zirgar jiragen sama da ɗakin jira kafin fasinjoji su tashi ya mito shi kaɗan ne daga inda suke, kuma titin tashi da saukar jirage ya lalace, in ji shi a saƙon da ya kafe a dandalin sada zumunta na X. Yayin da duniya ke shirye-shiryen dawowar zaben shugaban Amurka Donald Trump a White House, Taiwan ta tsinci kanta tsakanin Washington da Beijing, yayin da take fama da rashin tabbas game da ra'ayin dangantakar Amurka da Taiwan da kuma ƙaruwar matsin lamba na soji daga ƙasar China. Tuna dai Trump ya zaɓi 'yan siyasa da dama da suka yi fice kan China a matsayin waɗanda zai naɗa a majalisar ministocinsa, ciki har da Marco Rubio da Mike Wolf, amma masu sharhi sun ce kalaman zaben shugaban da ya yi game da Taiwan a yaƙin neman zaɓe da hirar da aka yi da shi a baya-bayan nan ba su bayar da haske sosai ba game da yadda zai iya tafiyar da ƙasar mafi ƙanƙantar dangantaka da Washington. Duk da rabuwar kawuna da aka daɗe ana yi, shugabannin siyasar Kurdawa da manazarta sun ce ƙungiyoyin Kurdawa na Siriya na neman wata tawaga ta bai ɗaya da za ta wakilci muradunsa a Damascus a tattauna da sabbin hukumomi na Syria.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Sarfil Hashim Gumel da ya karanto labarai, da Julie Gresham da ta daidaita mana sauti ta bada umarni, da ma injiniyan mu ne yanzu Rob McLean, ni Muhammad Hafiz Baballe daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka ke cewa ku kwana lafiya, mu kuma mu ƙarasa yini lafiya. Assalamu alaikum.